Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Hadiza Tari. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Juma'a 13 watan Nuwamba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
To Baballe, Amurka ta sake kafa tarihin adadin masu kamuwa da annobar COVID-19 da kuma waɗanda aka kwantar a asibiti jiya Alhamis. Haka kuma ƙasar Peru na shirin gudanar da wani gwajin rigakafin cutar COVID-19 na Janssen a mataki na uku, wanda kamfanin haɗa magunguna na Johnson & Johnson da ke Amurka ya samar. Sannan a yau Juma'a, China ta miƙa saƙon taya murna ga zaɓaɓɓen shugaban Amurka Joe Biden da zaɓaɓɓiyar mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris.
Kanin labaran kenan. To a cikin shirin namu na yanzu ku ji cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi alƙawarin tallafawa Najeriya domin gyaran aikin 'yan sanda da kuma buƙatun matasa masu zanga-zanga.
Indai reform na ta police ne to ayi shi, indai kuma hanyar da za a samu yara su samu aiki, su samu makaranta, su samu dai haƙƙin su, shi muke so mu taimaka. Mun zanna da gwamnati mu taimake su.
Sannan za ku ji cewa jihar Kano da ke Najeriya an kaddamar da shirin yaƙi da cutar hawan jini da ke neman zama ruwan dare tsakanin tsofaffi da matasa a ƙasar.
Yawan mutane ma shi ne ba ma a sani, sai dai kawai a ga ko mutum ya faɗi ko ya samu wato mutuwar rabin jiki ko wani abu makamancin wani. Za a yi screening wato a yi gwaji a gano waɗanda suke da shi.
Bayan nan za ku ji cewa mata masu larurar yoyon fitsari na fuskantar tsangwama daga makusantansu, lamarin da ke ƙara janyo na ƙasa ga zamantakewar iyali. Muna kuma tafa da shirin duniya Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Amurka ta sake kafa tarihi na adadin masu kamuwa da annobar COVID-19 da kuma waɗanda aka kwantar asibiti jiya Alhamis. Alƙalaman wani shirin ayyukan bin diddigin cutar ta COVID sun nuna cewa an bada rahoton samun sama da sabbin mutum 150,000 a faɗin Amurka da cutar ta harba, abinda ya zarta sabbin kamuwa sama da 144,000 da aka bayyana shekaran jiya. Alƙalamin sun kuma nuna cewa sama da mutum 67,000 ne aka kwantar sanadiyar cutar, adadin da ya ƙaru da fiye da 170,000 daga ranar da ta gabata. An kuma samu ƙarin mutum 104,000 da suka mutu. Sabbin alƙalamin sun ƙara wa Amurka yawan mutanen da cutar ta harba, waɗanda adadinsu ya haura sama da miliyan 10.5 tun bayan ɓullar cutar a ƙasar, haɗe da sama da mutum sama da 244,000 da suka mutu, a cewar cibiyar da ke bin diddigin cutar da ke jami'ar John Hopkins. Jihar da tafi yawan al'umma California tana gab da kai wa mutum miliyan 1 na masu COVID-19, wato tana biye da jihar Texas kenan da ta riga ta kai wannan adadin. Ƙasar Peru na shirin gudanar da wani gwajin rigakafin cutar COVID-19 na Janssen a mataki na uku, wanda kamfanin haɗa magunguna na Johnson & Johnson da ke Amurka ya samar. Dr. Jorge Gallardo, babban daraktan gwajin, ya faɗa wa gidan talabijin na Amurka Noticias TV cewa an zaɓi Peru ne saboda yanayin zubin mutane da ke ciki da kuma tasirin ƙwayar cutar a ƙasar. Yanzu haka ƙasar ta Peru na neman mutum 300,000 a cikin binciken daga ƙasashe daban-daban waɗanda za su fito daga ƙasashe 8 ciki har da Amurka. Peru na daga cikin ƙasashen da ke da yawan waɗanda ke ɗauke da cutar a yankin Latin America, inda take da mutum sama da 925,000 da suka kamu da ita da kuma kimanin mutum 34,000 da suka mutu, a cewar cibiyar da ke bin diddigin cutar na jami'ar John Hopkins. A yau Juma'a, China ta miƙa saƙon taya murna ga zaɓaɓɓen shugaban Amurka Joe Biden da zaɓaɓɓiyar mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris. Mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen China, Wang Wenbin, ya yi bayanin ne a taron tattaunawa da ake yi na yau da kullum. Muna mutunta zaɓin jama'ar Amurka, amma a halin yanzu mun fahimci cewa sakamakon zaɓen Amurka za a tantance shi ne bisa ga dokokin zaɓe da ƙa'idojin Amurka, in ji Wenbin. An yi hangen Biden zai zama shugaban Amurka a ranar 20 ga watan Janairu bisa dogoro da babbar tazarar da ya bayar a kidayar kuri'un da ake yi na zaben ranar 3 ga watan Nuwamba wace ake ganin ba za a iya kamo shi ba. Shi dai sakamakon zaben ya dogoro ne da kararraki da aka shigar a kotu da kuma sake kirga kuri'un da za a yi kuma ba za a fitar da shi a hukumance ba har sai kowace jiha ta tabbatar da sahihancin sa nan da zuwa ranar 8 ga watan Disamba.
An jima kaɗan Hadiza Kyari za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu wanda za mu fara da Najeriya inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana aniyarta na taimakawa gwamnatin ƙasar ganin an cika buƙatun matasan ƙasar da suka nema a yayin gudanar da zanga-zanga da ake wa lakabi da NSAS tare da kawo gyara a ayyukan 'yan sandan ƙasar. Majalisar ta kuma yi kira ga gwamnatin ƙasar da ta tabbatar da cewa an shimfiɗa sahihan matakai da za su ƙarfafa gwiwar matasan. Daga Abuja, Shamsiyya Hamza Ibrahim na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoto.
Batun haka ya fito ne ta bakin mataimakiyar sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya, Amina Muhammad, wacce ta ziyarci Najeriya ta bayyana cewa tunda aka soma zanga-zangan cin zarafi da kuma neman rushe sashen rundunar 'yan sanda ta SAS a ƙasar. Sakatare janar na Majalisar Antonio Guterres ke bibiyar lamarin ganin yadda majalisar ke da kyakkyawan halaƙa da Najeriya.
Su matasan da suka zo suka yi maganan abubuwan da suka dame su, yanzu a zauna tare a shirya inda za a ci gaba da shi. In dai reform metropolis ne, to a yi shi. In dai kuma hanyar da za a samu yara su samu aiki, su samu makaranta, su samu dai hakkinsu, shi muke so mu taimaka. Mun zanna da gwamnati mu taimake su.
Baya ga wannan tallafi da majalisar ta yi alƙawarin taimakawa Najeriya da shi, ministan harkokin kuɗi na ƙasar Hajiya Zainab Ahmad Shamsuna kira ta yi ga Majalisar Ɗinkin Duniyar da sauran ƙasashe masu ba da tallafi da su haɗa hannu waje guda a maimakon kowa ya yi gaban kansa.
Hanyar taimako da muke so daga UNMS jawo duk masu ba da agaji a haɗa kai don a yi aiki gaba. Ba ma so irin yanda a da aka yi nashi wannan yanzu yana nashi so yanzu sun yi nasu plan din yanda za su taimaka mana.
Dr. Usaini Tukur masani ne kan harkokin hulɗar ƙasa da ƙasa cewa sai Najeriya ta fito da tsarin yanda za a tallafa mata.
Din majalisar ɗinkin duniya tana da kungiyoyi da za su yi amfani da ƙorewa na wajen taimakawa Najeriya, amma wajibi ne gwamnati ta ma ta yi tsare-tsarenta maimakon a ce sun kawo ɗauki daga wasu ƙasashe wanda watakila ba zai iya karɓuwa ko ya shiga tare da tsarin Najeriya ba.
Shi ma masanin tattalin arzikin ƙasa Dr. Isa Abdullahi ya yi ƙari da cewa
ga dole ɗan majalisar ɗinkin duniya lura da cewa Najeriya babbar ƙasa ce a cikin Afirka, kuma idan ba a yi wani abu da gaske ba duk abin da ya taɓa tattalin arzikin Najeriya to zai taɓa na Afirka gaba ɗaya, saboda dukkan ƙasashen nan yawanci daga jikin Najeriya suke ɗan samun wasu abubuwan da suke tallafan tattalin arzikinsu. Misali lokacin da Najeriya ta rufe iyakokinta, ai kin ga ƙasashe da yawa suna kukan cewa abu ya taɓa tattalin arzikinsu. Sannan bayan haka in aka lura da ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS, za ki samu kusan lissafin kasafin kuɗinsu 60-70 a cikin ɗari daga Najeriya yake zuwa. Saboda haka dole a yi iya abin da za a yi don Najeriya ta miƙe saboda tattalin arzikin Afirka ya samu ɗan tagomashi.
Mataimakiyar Majalisar Ɗinkin Duniyar ta yi kira ga gwamnatin Najeriya daga dukkan matakai da su tabbatar da cewa sun tafi tare da matasan ƙasar don duba batutuwan da suka fi maida hankali a kai a yayin zanga-zangar waɗanda suka haɗa da rushe sashen rundunar 'yan sandan SAS da kafa kwamiti na musamman da sakin kuma waɗanda aka kama da kuma biyan diya ga waɗanda aka kashe da dai sauransu. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, a gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim da wannan rahoto. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Ƙawanyar sojojin Habasha suka yi na tsawon mako guda a yankin Tigray na ƙasar ya haifar da tashi-tashi hankula a ƙaramar hukumar kwana guda bayan da dubban mutane suka tsere daga Habasha zuwa Sudan a yayin kashe-kashen da ake yi. Prime Minister Abiy Ahmed ya bada sanarwar cewa majalisar dokoki a ranar Juma'a ta naɗa sabon shugaba a yankin na Tigray bayan da suka cire rigar kariya da ke hana a hukunta shugaban yankin Debretsion Gebremichael da shugaban jam'iyyar siyasa ta Tigray People's Liberation Front. Ana zargin shugabannin a arewacin yankin Tigray da cin amana da kuma ta'addanci. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi yiwuwar jefa al'ummar yankin cikin bala'i saboda gudun hijir da wasu mutane 11,000 suka yi zuwa makwabciyar ƙasar Sudan don kaucewa tashin hankalin. an fara samun tashin hankali a yankin tun daga ranar 9 ga watan Septemba, lokacin da Tigraya da ke arewacin kasar mai jihohi 9 suka gudanar da zaben da ba amince da shi ba a yankin. Duk da cewa Prime Minister Ahmed ya dage zaben saboda annobar COVID-19. Rundunar sojojin kasa da kasa da masu sa ido da ke sanya ido kan yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla tsakanin Isra'ila da Masar a shekarar 1979 ta tabbatar da mutuwar sojojin wazar da zaman lafiya 7 a hadarin jirgin sama mai saukar angulu a yayin da suke shawagi a yankin ruwan Sinai da ke kasar Masar a ranar Alhamis. Rundunar ta ce hatsarin jirgin ya rutsa da Amurkawa 5 da wani dan Faransa da kuma dan kasar Czech. Amma bata fitar da sunayen waɗanda suka mutu ba har sai an sanar da iyalansu. Rundunar ta ce akwai mutum na 8 da ya tsira daga hatsarin wanda shi ma ba Amurka ne, an kuma kai shi asibiti. Tana mai cewa lamarin ba wani abu ne ba illa hadari. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar tsaron Amurka ta fitar, muƙaddashin sakatare Chris Miller ya jajanta ya kuma nuna alhini tare da jinjinawa matattun.
A gaida Hadiza Kyari ta karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake wayar rahotanninmu, za mu sake koma a Najeriya inda aka kaddamar da shirin yaki da cutar hawan jini da ke neman zama ruwan dare a tsakanin tsofaffi da matasan kasar. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Shirin da ke zaman na gwaji a matakin farko za a fara gudanar da shi ne a jihohin Kano da Ogun, kafin daga bisani a duba yiwuwar faɗaɗa shi zuwa sauran sassan Najeriya. Kuma lafiya ta duniya haɗin gwiwa da kungiyar Resolve to Save Lives kana da ma'aikatan lafiya ta Najeriya ce za su gudanar da shirin.
Hajiya Hadiza Muhammad, nan da yawan jini tun da rasuwar uban yaran dai ya fita lami lafiya da sai aka ce sun yi azin sai kama na aka yi shi to mafari kenan wannan abu da ya same ni.
Sunana Binta Umar, wallahi wani shekara 15 sai da dai haihuwa, daga haihuwa shine haihuwa zai ake fama, yanzu ma ya fi karfi, yanzu ga kafa ta ma tana fama da kafa. Ga ido na magani kaɗan kaɗan na dushi-dushi nake gani. Wallahi saboda wani lokacin ya tashi kamar ba zai baka ba. Duk lokacin da sai an zo asibiti.
Wasu daga cikin ɗimbin masu fama da lalurar hawan jini kenan. Dr. Imam Bello da ke zaman daraktan kula da ayyukan ƙananan asibitoci da cibiyoyin shan magani a hukumar kula da asibitoci ta jihar Kano ya fayyace alƙiblar shirin bayan kaddamar da shi a nan Kano.
Kowa ya san kusan hawan jini yana ɗaya daga cikin manyan cututtuka wanda kusan suke saurin kisa ga yawan mutane, ma shi ne ba ma a sani sai dai kawai aga ko mutum ya faɗi ko ya samu wato mutuwar rabin jiki ko wani abu makamancin wannan. Za a yi screening wato a yi gwaji a gano waɗanda suke da kuma alhamdulillah a Kano akalla kusan za a iya samun kananan asibitoci manya wato an zazzabulo su a wannan gurin za a fara wannan abun. An yi training na ma'aikata sannan da a samar da yanayi na tabbatar da cewar mutane suna samun magani mai sauki ba ɗaya karkara da birane. A yanzu haka an zaɓi gurare kusan wadan guda 6 wanda yake ana so a gwada wato a ga, because da an san cewar hawan jini sai dai a je babban asibiti, amma bisa yawan da yake yi a cikin al'umma za a kusan wato faɗaɗa shi domin ya zamana cewar kusan duk ƙananan asibitoci kuma ana iya yin wannan gwajin kuma sannan za a iya bada magani.
Shugaban ofishin Kano na hukumar lafiya ta duniya Dr. Bashir Abba yayi bayani akan rawar da hukumar ta WHO za ta taka wajen aiwatar da wannan tsari.
Rawar da hukumar lafiya ta duniya take takawa a wannan tsari shine ta bada gudunmawa ta wajen masana da kuma ta wajen hada kan ragowar masu ruwa da tsaki kamar ita Resolve to Save Life, waɗanda za a samar da waɗannan ayyuka a waɗannan jihohi, kuma a waɗannan jihohin ma an zaɓi waɗansu asibitoci ƙanana da manya waɗanda jama'a suka je, to a wannan waje ne za a aiki. Kuma akwai kayan awo da za a bayar da kwamfuta kamar yadda kake gani da kuma magunguna waɗanda za su zama magunguna ne masu sauƙi yadda mutanen da suke fama da wannan cuta za su iya samu su siyi wannan magunguna. Maganin ba kyauta ba ne, farashi ne dai mai rangwame, kuma magunguna ne ingantattu.
Alƙalima daga hukumomin lafiya na jihar Kano na nuna cewa kashi 35 cikin 100 na mutanen da ke fama da cutukan zuciya na da nasaba da hawan jini. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano. Nigeria.
Na gaida Mahmud Ibrahim Kwari, to har yanzu dai batun lafiya ne yayin da masu matsalar cutar yoyon fitsari ke fuskantar matsananciyar tsangwama daga makusantansu, lamarin da ke ƙara janyo na kasa ga zamantakewar iyali. Asibitin Jan Kwano da ke garin Jos a jihar Plateau ya gudanar da aikin tiyata ga mata masu ɗauke da cutar. Zainab Babaji gare ki.
Alƙaluman da hukumar lafiya ta wallafa na nuni da cewa Najeriya ke kan gaba a cikin ƙasashen da ke da masu cutar a duniya, da mata tsakanin 800,000 zuwa miliyan ɗaya. Ake kuma samun mata 20,000 da ke samun cutar yoyon fitsari a kowace shekara. Cibiyar tallafawa masu cutar yoyon fitsari da ke asibitin ƙwararru ta Jami'ar Bingham, wanda aka fi sani da Jan Kwano a nan Jos, ta gudanar da aiki wa masu cutar da dama kuma sun samu waraka. Wasu masu ɗauke da cutar da na tarar ana musu jinya a cibiyar sun bayyana irin ukubar da suke fuskanta daga iyalansu.
Esther Monday, amni aiki ne shin na samu damuwa nan. Mijina yake ne. Woshi bai so ni ba na lallaci. Iyaye na ma sun ce wani ina warin fitsari. Su zo ku sare ni ba. Na sha wahala. Yanzu na zo asibiti ne ma ana taimake mutane. Aiki kyauta, abinci kyauta.
Zana Beauty Bakwa, wanda na sama sare ni. Ayi mun aiki na ba ni da damuwa ba, na samu sauki. Ni ba zan yi kariya ba, mai gidana ya koce. Na ji gwiwa zai yare, ya yashe ni. Ba zai iya koma kuma ba.
Suna na su zama kifas. Na samu wannan cuta domin zan aifu. Na fara na guda ranar sati da asuba. Sai ne ranar Lahadi ba mu aifu ba. Mun da an doke ni an kai ni asibiti. Aka yi operation. Sai aka cire yaro. Yaro baya da rai. Sai saurayin da ma na samu wannan jiki da shi man ko sisin shi man bai biya ba. Duk nauyin nan daga wurin iyayena ne. Ya manta da ne, wai mene za a yi da masu yoyon fitsari.
Mafi yawan waɗanda ke zuwa cibiyar don neman magani mata ne waɗanda ba su da ƙarfin tattalin arziki, ba su kuma da isasshen ilimin boko. Madam Angelina Ozim ita ce babban jami'ar lafiya a cibiyar taimakawa masu cutar yoyon fitsari a asibitin Jan Kwano Jos. Ta fara ne da cewar majinyatan na zuwa ne daga ciki da wajen Najeriya.
Akwai wadansu daga Niger, da Cameroon, da Maiduguri, da East. Ko'ina a Najeriya har a waje suna zuwa.
Ya kuke taimaka musu?
CBM da Fusla Foundation su ne suna taimake mu a yi musu aiki. Da yawa suna warke. Akwai wani ya kwana shekara uku. Muyi ya tufi babu. Ya ce mu ina wuri sai ta je. Mai gidansu suna bar su sun gani suna da yoyo fitsari sai su sake su. Akan wannan muna roko tamako.
Duk da kokarin da kungiyoyi masu saman kansu da hukumomin gwamnati ke yi na tallafawa masu cutar yoyon fitsarin, babban abin da suke bukata shine al'umma su nuna musu kauna, su ba su tallafin da ya dace don rayuwarsu ta daidaita. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, to kuna sauraron labaran ne akan mita 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma. Za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyu Afrika akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a biyuhausa.com ko sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. To yanzu kuma sai shirin duniyar Amurka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Rahotanni daga wasu manyan biranen Amurka 14 na nuni da cewa matsalar cin zarafi a tsakanin ma'aurata ko mazauna gida ɗaya ta ƙaru tun bayan da aka shiga ƙangin annobar COVID-19 kamar yadda wani sabon bincike ya tabbatar. A cikin shirin na duniyar Amurka na wannan mako, za mu duba yadda cutar ta COVID-19 ta ta'azzara wannan matsala da kuma hanyoyin da ake bi wajen shawo kanta. Sunana Mahmud Lalo.
Kowa yakan ce, wai mai sa mutum ba zai haƙura da zaman aure ba. Wannan wata ɗabi'a ce da ke yawan faruwa. A ƙarshe dai ya kai manzilin yake ji, idan ban bar auren ba, zan mutu cikin shekara guda. Saboda ko shi ya kashe ni ko na kashe kaina, ko kuma yanayi na tsananin wahala da nake ciki ka iya sa cutar sankara ta kama ni ko wata cuta makamanciyar haka.
Wannan wata mata ce da ta nemi a sake sunanta saboda dalilai na tsaro, wacce kuma ta samu kubuta daga matsalacin zarafi a wata hira da aka yi da ita ta Skype. Amma wannan gabanin annobar ta coronavirus ta barke kenan, saboda aikin da take zuwa yi a ofishinta da kuma damar da take samu ta cuɗanya da abokan aiki da ƴan uwa sun taimaka mata ta kubuta daga wannan haɗari. Amma yanzu da ake fama da COVID-19, yiwuwar samun kubuta ga mutanen da ake cin zarafinsa a gida ya zama abu mai matukar wuya. Amanda Katz jami'a ce a wata gamayyar ƙungiyoyin Yahudawa masu yaƙi da matsalar cin zarafi ga abin da take cewa a wata hira da aka yi da ita ta Skype.
Muna ga ƙarin masu cin zarafin suna fakewa da annobar COVID-19, suna nuna iko akan waɗanda suke cin zarafi. Saboda haka sai ka ga suna hana mutum fita daga gida, idan kuma ka fita sai su ce ba za ka shigo ba saboda kana ɗauke da COVID-19, ko kuma tun da farko ma su hana ka fita baki ɗaya.
Thomas Mannion, director a cibiyar kula da iyali a ƙaramar hukumar Montgomery, ya zayyana nau'ukan cin zarafin jama'a da ake samu a gidaje.
Abin da muka fahimta shine muna kula da adadin mutane masu matsaloli iri ɗaya, amma lamarin na da matukar muni da haɗari. Batutuwa da suka shafi makule mutane da batutuwan bindiga da ma batutuwan makamai, mun ga ƙaruwar ire-iren waɗannan korafe-korafe.
Aƙalla birane 14 a Amurka sun ga ƙaruwar cin zarafin mutane a gidaje daban-daban, a cewar masu bincike irin su Emily Leslie, wacce har ila yau ƙwararriya ce a fannin tattalin arziki a Jami'ar Brigham Young, kamar yadda gidan talabijin na ABC da na APTN suka nuna.
Mun yi amfani da kira da aka yi wa 'yan sanda a wannan shekarar 2020, muka kwatanta da na bara. Karuwan ya kai kashi 7.5 cikin 100 a cikin watan Maris da Afrilu da Mayu. Mun gano cewa adadin ya karu a kusan wurare da dama cikin jinsuna daban-daban, haka zalika a tsakanin masu ƙarfi da marasa ƙarfi ma. Sannan mun gano yawaitar wannan matsala a sabbin ma'aurata.
To abin da ya fi damun masu shigar da ƙara shine mutanen da abin ya shafa, musamman yara, ba sa iya neman a kai musu ɗauki. Debbie Feinstein jami'a ce a sashen kula da waɗanda aka ci zarafinsu a ƙaramar hukumar ta Montgomery.
Ƙananan yara da kan je makaranta kuma har ma su faɗi abin da ke faruwa a gidajensu, suna karatu ne daga gida. Babu wannan damar da za su iya faɗa ma wani babba a makarantarsu domin su sanar da shi abin da ke faruwa a gidajensu.
To amma duk da haka akwai damar samun taimako, saboda waɗanda aka ci zarafinsu za su iya kiran wasu lambobi domin a kai musu ɗauki. Za kuma su iya neman kariya daga hukumomi. Sannan akwai ƙungiyoyin ƙwararru masu ba da shawara irin su Doorways da ake samu a yanar gizo. Natalie jami'a ce a ƙungiyar tallafawa mata da iyalai da ake kira Doorways, ga kuma abin da ta ce a hirar da aka yi da ita ta Skype.
Muna aiki akan fito da wani shiri na gano abin da ke haddasa wannan al'amari wurare da ba su da kariya. Idan suka ga hankalin abokan zamansu ya tashi, fishewa daga ɗakin dafa abinci na da muhimmanci, saboda nan akwai makamai.
To wannan mata wacce ta kubuta ta ce akwai yiwuwar samun waraka daga matsalar ta cin zarafi, amma abin na buƙatar jajircewa da haƙuri idan akwai buƙatar mutum ya gujewa matsalar. A cewar wacce ta kubuta daga matsalar ta cin zarafi, wacce ta kuma nemi a sake sunanta, cin zarafin mutane kan iya yin mummunan tasiri ga rayuwarsu.
Wannan lamari yana da hanyar halaka mutum, zai cusa maka kwankwanto a kanka. Abinda zan ce mutum ya bi abin a hankali, kada ka yi tunanin akwai matsala tattare da kai. Idan ka gujewa matsalar cin zarafi tsawon watanni 3, ka ga baka jin daɗi. Har yanzu ni kaina ina kan farfadowa ne.
Masu sauraro, da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka a wannan mako, sai kuma wani karin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Veronica Balderas Iglesias, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
To a gaida Mahmud Lalo, yanzu kuma sai ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar email.
Fara da saƙon Alhaji Umar Forever Gashuwa da Fatima Musa Wada Barikin Ladi, waɗanda suka ce Allah ya sa ganawar shugaba Alassane Ouattara na Cote d'Ivoire da madubin 'yan adawa da zaman lalubo hanyar warware rikicin siyasar ƙasar, ya sa kasu da cimma ruwa. Shi ko Usman Shitu Mahuta cewa yayi matakin da gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasir El-Rufai ke shirin dauka na tilastawa kowane baligi biyan haraji na 1,000 san bai dace ba. Idan aka yi la'akari da yadda jama'a ke ƙara shiga cikin matsi na tattalin arziki da tsadar rayuwa. Muhammad Ibrahim Macina daga jihar Yobe cewa yayi salam biyoye Hausa. Ina miƙa sakon ta'aziyya zuwa ga al'ummar jihar Kaduna bisa rasuwar tsohon gwamnan su wato Alhaji Balaraba Musa. Allah ya ji kansa da rahama, mu kuma idan tamu ta zo ya sa mu cika da imani. Tabbas maganar da sanata Ali Ndume yi dangane da rashin warewar rundunar sojin kasar kaso mafi tsoka a kasafin kudin kasar, magana ce da ya kamata gwamnatin shugaba Buhari ta yi duba na tsanaki akai, musamman idan aka yi la'akari da yadda sojin kasar ke faɗi tashin kawo ƙarshen 'yan tada ƙayar baya da suka addabi ƙasarmu. Sako daga Isa Ramin Hudu Haɗejiya. Shi kuwa Baffa Haruna Bajoga cewa yi assalamu alaikum biyo ya Hausa. Ku gaya wa mahukuntan Najeriya cewa su kawo manoman jihar Zamfara ɗaukin gaggawa, duba da yadda 'yan bindiga suke karɓar haraji a wajen manoman kafin su girbe abincin da suka noma. A ƙarshe sai saƙon Abba Sa'ad Mahuta wanda ya ce salam biyo ya Hausa da fatan kuna lafiya. A yau na so ku ban dama na yi kira ga shugaba Buhari da gwamna Masari da su taimaka su gina mana sansanin soji a garin Mahuta, domin wallahi 'yan ta'adda sun addabe mu. Kullun da zarar yamma ta yi ba mu da wani sukuni. Da fatan gwamnati za ta taimaka mana.
Madalla, yanzu kuma bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Kafa tarihi na adadin masu kamuwa da annobar COVID-19 da kuma waɗanda aka kwantar a asibiti shi Alhamis. Alƙalaman wani shirin ayyukan bin diddigin cutar ta COVID sun nuna cewa an ba da rahoton samun sama da sabbin mutum 150,000 a faɗin Amurka da cutar ta harba, abinda ya zarta sabbin kamuwa sama da 144,000 da aka bayyana shekaran jiya. Alƙalaman sun kuma nuna cewa sama da mutum 67,000 ne aka kwantar sanadiyar cutar. Kasar Peru na shirin gudanar da wani gwajin rigakafin cutar COVID-19 na Johnson a mataki na uku, wanda kamfanin hada magunguna na Johnson & Johnson da ke Amurka ya samar. Dr. Jorge Gallardo, babban daraktan gwajin, ya faɗa wa gidan talabijin na Amurka Noticias TV cewa an zaɓi Peru ne saboda yanayin zubin mutane da ke ciki da kuma tasirin ƙwayar cutar a ƙasar. Yanzu haka ƙasar ta Peru na neman mutum 3,500 a cikin binciken daga ƙasashe daban-daban waɗanda za su fito daga ƙasashe 8 ciki har da Amurka. A yau Juma'a, China ta mika saƙon tayin murna ga zaɓaɓɓen shugaban Amurka Joe Biden da zaɓaɓɓiyar mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris. Ƙawanyar sojojin Habasha suka yi na tsawon mako guda a yankin Tigray na ƙasar ya haifar da tashe-tashe hankula a ƙaramar hukumar. Kwana guda bayan da dubban mutane suka tsere daga Habasha zuwa Sudan a yayin kashe-kashen da ake yi, Prime Minister Abiy Ahmed ya ba da sanarwar cewa majalisar dokoki a ranar Juma'a ta naɗa sabon shugaba a yankin na Tigray bayan da suka cire rigar kariya da ke hana a hukunta shugaban yankin Debretsion Gebremichael.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi. Da mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Hadiza Kyar wacce ta taya ni gabatarwa, sai kuma Daniel Brown da ya taimakawa wajen haɗa shirin, da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Babala nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.